الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم أبركم مدساك حدوى karatunmu da muke gabatarwa na usulul tafsir wannan shine darasin mu na biyar koko na shida ne na shida za mu tashi akan tafsirul qur'an bi aqwalis sahaba yadda ake tafsirin alqur'ani da maganganun sahabbai malam yace to za mu yi bayani a cikin wannan al aslus salis wa huwa tafsirus sahaba وذلك في فصلين كنا أسلم فصلي بيزا أرباشي في التعريف بالصحابة مئكين في الصحابي وبيان فضلهم ومكانتهم أي بيان فللسو في فيكم سكنا دمت أينسو الفصل الثاني في حجية تفسير الصحابة حجة تفسير نصحابي كسنتي وشهجة كنا وأنواعه دنو أكنسا وتحت كل فصل فقرات كمكون فصلي أكوي فقرات كتشنشي an gane ko to duka agurguje ne zamu ba da waɗannan abubuwan da yake ba wai muna son na a fahimci abubuwan ba tare da faɗaɗa bayanai ba sosai idan mun kadibi at-ta'rif bis sahabi da fi fadlihim wa makanatihim wa tabaqatihim nuqta ta biyu al-faqratu al-ula fi at-ta'rif bis sahabi as-sahabiyyu lughatan nisbatan ila as-sahaba abinda an ka danganta zuwa ga sahabbai kenan wa huwa masdarun shine asalin shi masdar aw jam'un limadati sahbi wasu kuma suna ganin jam'i ne na madata sahab an gane ko wasu dauki sahab a matsayin jam'i wasu sun dauki sahab a matsayin ismul jins an gane ko amma da yawa daga cikin malamai sun yi dauka jamhuri sun ta cewa sahab ismul jins ne amma muhaqqiqin daga cikin malaman lugha in kadiba cin ad-durrul masun da kuma shinqiti cikin adwaru bayan sura ganin shi ma jam'i na dan kaga rakbun jam'i ne na rakib ina fata an fahimce ni al-muhim to sahabi wanda an ka danganta zuwa ga kenan sahaba to kasancewa shi jam'i na ko masdar abu ne wanda kina buƙatar abin nan الصحبة هي المرافقة أنغانيكو صحبة شيني مرافقة أبو كنت كي يتفيا تاري والصاحب هو المرافق أبو كنت فيا كنا يتكما وللمادة معاني أخرى غير هذا مادة تنا روسو أبن معانوني كنا أصلين شي صحيبة صحيبه يصحبه صحبة وصحابة كنا صحابة سيد منتو مصدر mun gane ko as-sahaba istilahan in anka ce sahabi kenan istilahan ta'rifin sahabi ne ke so ya kama ganganun malamai sun yi sabani ikhtalafa al-ulama'u fi tahrif as-sahabi istilahan ala aqwal to maganganun suna da yawa amma idan muka dauka zamu dauki ta'rifi daya daga ciki من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وندي حدو ده منزا الله تسيدا ده منشي الله ستبت أغريشي مؤمنا به كما ياي إيماني دشي ومات على الإسلام سنن كما يموتو أكا مسلمش تو ده هكا وندي حدو ده منزا الله صلى الله عليه وسلم با وندي قنش با ده أكوي صحبي مكافي سنن كما ياي إيماني ده منزا الله صلى الله عليه وسلم سو أبو جهل سو أبو لهب سنن ده منزا الله صلى الله عليه وسلم أنغاني كو amma ba su imani da shi ba sannan kuma sahabin mata alal islam ya mutu akan musulunci to kenan wannan shi da ake ce masa sahabi ya kawo ta'rifi kusan guda shidda amma guda muka dauka ina fata an fahimce ni yawa sannan ana gane sahabi ya za a gane mutum sahabi ne na farko a samu al-khabarul mutawatir jama'a duk sun san sayyidina abubakar radiyallahu anhu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya duk ta shaida ko ne zamuri an san haka ko al-khabarul mashhur asabo labari wanda ya shahara wanda za a san wani sahabi na ko da bai kai haddun tawatur ba an yukhbira ahadu sahaba al-mashhurina bi anna shakhsan ma min as-sahaba asabo wani sahabi shahararre ya ce wani sahabi na sannan kuma an yukhbira ash-shakhsu an nafsihi bi annahu sahabi mutun ya bada labarin shi sahabi ne kuma adalar shi ta tabbata وذلك بعد ان تثبت عدالته ومعاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم بايان ان سان عادلين كما ثبت ان سان يا راي زمانين منذ الله صلى الله عليه وسلم ان يخبر احد التابعين بان شخصا ما صحابي كو اسامو ديه دغ تشين تابعين يا بادا wannan labari وذلك بعد ان تثبت عداله ذلك التابعي بايان عداله تا تابعي تا تثبت ان غاني كو ودان هنيوين دا اكي غاني صحابي دون دا يكي yanzu mu waɗanda abubuwan galibi idan muka duba za su iya muna nisa amma an yi littattafai da sun kai tarifin sahabbai ibnu hajar al-asqalani yana da al-insaba fi tamyiz as-sahaba imam ibnu al-athir da littafi cikin abin nan cikin tarifin sahabbai da sauran malamai da sun kai littafai kan tarifin sahabbai muna gani ko suna da yawa in kan diba cikin kutubur rijal an gani ko فقرة تبيو في بيان فضل الصحابة ومكانتهم وطبقاتهم مسأين فلنسو دا مسأين سو دا كما طبقاتهم متاكي تند درجو جينا تو للي تكي مسلم تي للصحبة فضل عظيم اتشي متن يادن صحابي منزع الله سلام ياتا مبب مسأي انگاني كو تو مدام تاوي تبياني با اكن ونا اما دام كاو نسوشي دسكي تبتد دا ونا كاگا اكوي النصوص al'amma nasoshi wadanda suke nuna kasancewa mutun sahabi abu ne mai muhimmanci amma amma ne ma'ana za su zama to kamar sun yi magana ne sun hade kowa da kowa kuma inda Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wadannan kaga suna nuna cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alkhairin al'umma da anka fitar to in ko ita ce mafi alkhairi lokacin da wannan ayat ta sabka su sahabban su na ayat ta fara magana da su don ka gani eh don wannan lokaci kai baka zo ba wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan kamar yadda muka sanya ku al'umma zababba al'umma shine wasatan zababba shine abinda malamai suka tafiya akan shi to kaga ja'alnakum wannan nassi ya fara magana ne kan sahabbai don su ne ake zance da su kafin kai ka zo sai abu na biyu an-nususul khassa nasoshi ke bantattu waɗanda suka yi magana kan sahabbai kai tsaye walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa kaga waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi don daukar da kalmar Allah da waɗanda su kuma awaw suka ba su wurin zama shine awaw taro shi falamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi wa nasaru kuma sun ka taimaki addini sun ka taimaki ƴan uwansu musulmi ulaika humul mu'minu haqqan wadannan su ne mu'minai tabbatattu wannan yana nuna cewa sahabbai Allah ya tabbatar da imanin su da muhajiruna da ansar kaga wannan ya bada falalar su khassa an gane ko da kuma inda Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ce ya yadda da su sun yadda da shi sannan kuma yace wa adda lahum jannatin ya mustatala aljanna fi ilmi madi an yan qali kaga dan shi aga na cikin matsala kai ka ce Allah ya ce shi mutura ne dan aljanna na kai kuma ka ce a mutumin nan ba dan aljanna bane to kuma Allah shi adda aljanna to wa zai ƙarya Allah zai ƙarya ko kai shi zai ƙarya to kaga ɗan shi'a amma sai sun ƙirwa aqidatul bada sun ka ce a daga bayani yabban yana ga Allah zai shiga wuta wala iyadu billah muna gani ko kuma Allah ya ce ya yarda da su to wanda duk Allah ya ce yarda shi Allahul ghuyubna ya san abin da ke cikin zuciya ya san abin da duk zai kasance jiya da gobe da komai lokaci to sai ya yarda da su kuma ba zai yarda da fasikai ba ne ya ce fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin kaga daga nan ba fasikai bane shi yasa malamai suke cewa ga kashin wannan aya ku ƴan shi'a kun zo kun ce cikin ilimin hadisi na ku wani adilina cikin hadisi wani ba adilina ba ana karbar riwaya wani ba a karbar tawani duk da yake wannan kawai mujarrad rubuta na sun kai kawai ba ko su bu sai da waɗannan abubuwan dan galibin ilmul jarh wa ta'dil a wajen su bai da wani muhimmanci yi daina akai an gane ko to a kaddarta ma su tai wani adili ne a karbar riwaya shi wani ba a karba mun ji wannan to su san gaibi hukumar lamun su kuma sun kace musu wani adili ne sun karbi riwaya to shi kuma Allah da ya san gaibi yace wani adili ne sun kace a ba adili ne Allah ya kyauta to nan dai as-sabiquna al-awwaluna na farkon su sannan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara wanda sun kai mubay'a da manzo sallallahu alaihi wasallama su ko sun kasance 1000 ko da 400 riwayata daban-daban an gane ko da kuma sifofin da anka fada nasu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujudan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إن أخرج سطعه فآزره فاستغرى فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار قالوا لي كنوا كافر ريباني دون سوسنا فساتنا كافر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال الله يتيا مسؤالك أولي عن جنة أما ندعك إن شاء سيستي منهم أنكتي ساشن سيأتي من تنطوك ما أنا في يد قوما نمبا من تبئيذية بتي an gane ko nan min bayaniya ce kamar yadda Allah ya ce fashtani burrisa min al-awsan an isanci kazamta daga gumaka yanzu sun gumki akwai wanda ahalata abauta mai babu duk gumki kazamta da ai to nan min bayaniya ake kina ta komi ya shiga ciki to dan haka shi dan shi aka yi dauke ta kabi ibiya min kuma tana daukar ma'ana fiye da goma in ka diba cikin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari zaka kowane harfi yana kawo ma'anar da yake dauka da kuma littafai da suka bayani kan حروف المعاني ان ka koma cikin su don mu gani almuhimmu kuma akwai ayoyi da hadisi in ka diba kuma inda Allah subhanahu wataala ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun kaga Allah ne ce masu gaskiya ne da walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim duddi Allah fa ifal wadannan mutane to kaga bayyuwa mutanen da sun kai ma'addini aiki haka kawai wani yazo da makwatar waya ta hayaniya yazo ya ce maka mutanen nan ba na gari bane shaida Allah ai dai ta isa ba sai an tayi wani wuri ba in kana da hankali amma kuma in kana da rabo Allah kai mana tsari akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na Imran ibn al-Husayn wanda yana cikin sahihul Bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu ummati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kuma ga dan bane a riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اكوي حديثنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وانده يتي دابني زيزو ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس زمني زيزو متاني فيغزو فئام من الناس وتا جماعه شنو فئام زاسو ياقي فيقولون فيكم من صحب رسول الله زاسو تنبيه شنو فيكم اكو وندي idan ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fata an fahimci ni to eh akwai wanda ya tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a bude musu kina wanda ya nuna cewa suna da daraja fa yuftahu lahu akwai hadisi na Abu Musa al-Ash'ari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون كنا إذا نتفي أبدا أنك مصحبين القولي أبو مصولي دا الساميسو دا الساميسو كو القولي دا أنك مصو زي تبتع وأصحابي أمانة لأمتي صحبين أماناني سوني أمين تيغا الأمة ما أنا وصلت أن تنوب دا صفار وبئن سنان كوكو سوني أمين تتون إلمين دين بري أكوي حديثنا أبو سعيد الخضيرة كان صحيح مسلم wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ahadan min ashabi kakku zage ɗaya daga cikin sahabbaina annakira fi siyaqin nafi tufidul umum fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nusifahu da za a ce mutun ya ciyar da abin da kai uhudu na dinari to daraja wannan abin bai kai ko muddi dai shine mudda ahadihim wala nusifahu ko rabin muddin su rawahu muslim dalili kuma sun abin nan lokacin da sun ka taimaki musulunci lokacin da musulunci bai da ƙarfi da kai yanzu mutum miliyar nawa akwai kiran sallah sai a wace lokaci ba a damar da za a yi shi an gane ko to kuma yanzu akwai damar a yi kiran sallah ba wanda zai iya sai haraka saboda musulmi suna da yawa wanda ya taimaka ma abu tun bai sa tsammani ba, yanzu mutum mai kuɗi miliyarder sai ka bashi jikka 100, ai ka san ƙarya haka ba ta muku ne kai ba. Amma talaka wanda bai da abincin da zai ci yau ka sai buhun hatsi ko na shinkafa ko na masara ka bashi, taimakon shi kai. Ina fata ana fahimta ta. To, sannan kuma akwai aya ko tsakankanin sahabban, an gane ko? Za ka ga akwai darajoji ne, don ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Akwai kuma sahih hadisi na sahih al-Bukhari, hadith al-Barra bin Azib, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min, ba wanda zaka ganin shi na son sahabbai ansar sai mu'min, wala yubghiduhum illa munafiq, babu mai kyabasu kuma sai munafiki. An gane ko? To kuma su muhajiruna sun fi ansar daraja, don saboda su suka riga imani, su suka taimake da awatun a Makka. Ina fata an fahimce ni. Duk da kokarin sun kai musu, ai su wadanta sun riga su, su ba da ba dan wadancan badin da ai da addinin bai kawo su wadanga gare su ba, mu gane. Irin kuma azabar da sun kasha su dan ga su sha ta ba. Wal imani min qablihi, hadisi na Anas dan Malik wanda yana cikin sahih al-Bukhari, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. An gane ko? Aya ta imani mutun ya zama mutun imani kaga yana son ansar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama, aya ta munafinci kuma yana kyamarsu, kuma wannan hagga muhajirin zai zo nan tana yawa munasaba ce sai fa'i wannan. An gane ko? Eh, to sannan tabaka ta sahabbai bayan cewa sun fi kowa cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malamai suna doka su tabaqat as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, na farko cikin muhajirun da kuma na farko cikin ansar, man kanu ma'ahu waqt al-hudaybiyya, sai waɗanda sun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake sulhul hudaybiyya, sai man aslama ba'da dhalika, sai wanda ya imani bayan sulhul hudaybiyya kenan, qabla fathi makkah, kafin ai fathu makkah, sai na ƙarshe man aslama ba'da fathi makka, bayan ai fathu makka ta koma darul islam, kaga wannan lokaci hayaniya ta rabu, bala'i ya rabu, ko ba ka nan bane? Ina fata an fahimci. Sannan kuma Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, sai ce mi wa kullan wa'ada Allahu al-husna, dukkan su Allah musu alƙawari mai kyau. An gane ko? To, da aka iske ƴan Shi'a musamman waɗanda ba su yi karatu ba, sai a yi ta wasa da hankalinsu da waɗansu tawiloli, in ma ka yi karatu wanda da mummunan manufa daga cikinsu sai yi amfani da wasu tawili, ai sun yi kaza, ai sun yi kaza, ai sun yi kaza, ko shi ja waɗansu ayoyi shi ce a Uhud sun saba, sai a ce a'a, shi ai Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, sai a ce karasa ayat wa laqad afa ankum, bai kawo wannan. Yaza galibi sai ga iske suna kashe buhati, yasa malamin da bai ko malami kake na addini, in baka karanta aqidunsu ba baka san su ba, musamman da su da mu'tazila sun kware wajen iya magana, duk wata firqa dhalla zaka ce akwai shubuhati da anka gina akai waɗanda ake son a yaki mutane, wanda lokacin har ayoyi za a amfani da su, har Turawa da Yahudawa suna amfani da wannan, a ɗauko ɗansu ayoyi ko hadisai, hadisin da bai inganta ba a kafa hujja da shi, kaga in baka sani ba sai ka haɗa cikin rami, ko kuma hadisi ne ya inganta amma ma'anar shi daban, amma su ga wanda suke son su kai gare ka, ko kuma aya ga aya amma sai a juyar da ita, muna ganewa ko? Za ka irin wannan dole sai an yi hattara. Idan muka duba malamai suna kawo su muhajirun, mutumin da bai taho musu da munafinci ko kafinci ya yi kuskure, domin su lokacin da suka taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ba addinin suka so ba, da sai su zama su cikin Makka, ko ba su shiga addinin ba dai ba za su taimake shi ba, ba wanda bai cutar da su, to dan mina sun ka gitta kansu ga hatsari a Makka, ka gani? Sannan kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka ya tafi Madina, ai an san wanda ya tafi Madina ne cikin hatsari, to dan me za su tafi Madina? Su yi zaman su mana duk hujjoji na da malamai suke bayarwa. Sannan su Ansar lokacin da sun ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mafaka, duk duniya tana kiyayya da addinin shi, har ƴan uwan shi da jini sun koyo shi, to idan ba su su tafi gaba ka zan fitina gare mu, kuma sun ka bada rayukansu da dukiyoyinsu da ƴaƴansu, sun ka gitta kansu da hatsari da yankin su ga hatsari, kuma kace waɗannan mutane muna kaina da Allah, in baka san abin da kake ba to zuwa ni ba aikin da za ka yi, Allah ya kyauta. To wanda bai da rabo ko wanda adda son rai ko kwaɗayin wani abu na duniya wanda za a bashi, sai ka iske ya shiga cikin irin waɗannan abubuwa. Allah kai muni tsari, Allah kai muni tsari. Ina fata an fahimci. Akwai taqsimata da ake yi ma sahabbai wani lokaci ulama'u sahaba waɗanda suke masana daga cikin su kamar ma'ana waɗanda ilimin su yafi yawa irin su khulafa'ul arba'a da kuma irin su Abu Huraira da Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Abbas da Jabir ibn Abdullah da Anas ibn Malik da Ummul Mu'minin Aisha da Abu Sa'id al-Khudri wanda kamar misalle ne anka bayar waɗanda zaka iske a fagen ilimi sun yi fice sannan kuma waɗanda suka yawaita fatawa daga cikin su akwai Umar ibn al-Khattab akwai Ali ibn Abi Talib akwai Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Abbas da Zaid ibn Thabit da Aisha Ummul Mu'minin an gane ko zaka iske waɗansu kuma sun hada tsakanin ilimi na riwaya da kuma fatawa irin su Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Abbas da Ummul Mu'minin Aisha ala ayyata hal da akwai taqsimata da ake masa sahabbai daban-daban wani zaka iske ya yi fice a wani bangare an gane ko to ana iya ayi tasnifu akan irin wannan ko fatawoyin su ayi dirasa fatawoyin da sunka bayar da istihadatul sahaba ko istihadat na wani sahabi kai dirasa kansu almai mu dai bangare ne mai fadi kwarai da gaske wanda yana da kyau duk mai karatun ilimin hadisi har ma usulul fiqh da fiqh ya san fatawoyin sahabbai da istihadat kin su da ingancin su abu ne mai muhimmanci kuma mu karantar da ƴaƴan mu sahabbai da son su da irin kokarin da sunka musulunci kan wani mutum dan tasha yazo yace wanda mutanen ba su da wata kiba Allah kai mu da tsari almuhimmu dai akwai littafai kuma da suke magana kan sahabbai mun hadu wasu daga cikin su irin al-isaba fi tamyiz as-sahaba da kuma al-isti'ab fi bayan al-ashab na ibn Abd al-Barr al-Maliki da usd al-ghaba fi ma'rifati as-sahaba na ibn al-Athir da sauran su dai suna da yawa an gane ko galibi zaka ga waɗanda suke karatun hadisi shine suke yawan wato kula da su amma dai ba su kadai bai kamata su karance su don saboda sanin sahabbai abu ne wanda yake ya dace gurgudu ga dukkan musulmi muna ganewa ko to yanzu mas'alar da zamu tashi akan ta sai hujjiyatu tafsiri sahaba wa anwa'uhu tafsirin sahabbai da kuma nau'ukan sa an gane ko malamai sun yi sabani inji malan اختلف العلماء منذ القدم تنفرقوا في حجية قول الصحابي حجية قول الصحابي إن صحابي فإما قنا على أي حال أنكاو مغنغنو ياكا مغنغنو نما علمي إنا فاتا أنفن تيني وصن تفتي وا مغن الصحابي حجة چي وصن تفتي وا مغن الصحابي با حجة بچي إنا فاتا أنفن تيني تو أما إذا مكدوبا abin da ya kamata a tai akan shi wasu ba sun tafi cewa maganar sahabi hujja ce kawai a cikin ilimin tafsiri kowa zai yi kokari ya kawo nashi wasu su ce sahabbai saboda mutane ne suna iya su yi istihadi su yi kuskure kenan maganar su ba hujja ba ce wasu ce a'a su sahabbai sun rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗansu dai maganganu irin haka amma duk inda ta kai ta kawo maganar sahabi tana buƙatar tantancewa ga wasu nukatar da zan faɗa a gurguje shine cewa idan ya kasance sahabi maganar da ya faɗa fi hukumul marfu ma'ana ba istihadi ne ba magana ce wanda da ganinta ta gaibi ce ba ta da alaka da ra'ayi kenan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito ta irin wannan ba maganar sahabi bace mauqufan ne lafzan marfu'an hukman wannan hujja ce in yace umirna bi kaza wa bai umurta su da wannan in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shari'a shine yake zuwa da ita ko nuhina an kaza mun gane wannan da kyau na biyu maganar sahabi ba a cewa ba hujja bace mutlaqan shi maganar sahabi ba a cewa hujja ce mutlaqan tunda ba qur'ani bane ba hadisi ba muna ganewa amma akwai abin da ya kamata mu gani maganar sahabi tana da ƙarfi a cikin shari'a ƙarhinta kuma saboda sun rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'anin yana sabka ne wasu fatawoyin ba kan su ne suke sabka kenan su kuma sun yi imani da abin kuma da yawansu ma larabawa ne suna jin larabci kenan sun yi musanin sirrin qur'anin da sunnat shi yasa maganar su ba za a dauke ta irin maganar kowa ba lalle ba za a ce maganar su hujja bace mutlaqan amma maganar su tana da karfi kwarai da gaske a musulunci ban sani ko muna fahimta ba yawwa faqara ta uku al-faqara thaniya hi fi anwa'i tafsir as-sahaba tafsirin sahabbai wa ahkamuha na fata an fahimce ni galibi galiban abinda aka rawaitowa game da sahabbai wanda yake da alaka da tafsirin alqur'ani yana da alaka ne da asbabun nuzul muna ganewa ko galibi saboda su sahabbai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai su ba su fassara alqur'ani tambaya ne suke fassara musu kenan galiban abinda za su rawaitowa shine mi shine sababun nuzul na aya amma bayan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa a tambaye su in sun san hadisi su bada amsa ko kuma in suna da wani abu da su ce tunda su sun san larabcin sun san qur'anin su ba su yi bayani muna gane ko to akwai sababun nuzul galibi sababun nuzul to shi kuma sababun nuzul sababun nuzul huwa ma nazalat al-aya aw al-ayat mutahaddisatan anhu abinda aya ta sabka tana bayani kan shi aw mubayyinatan li hukmihi ko tabayyana hukuncin shi ayyama wuqu'ihi lokacin da hukuncin ya sabka wasu malamai sun kace al-hawadith wadh-dhuruf الحوادث أبوون دا سنك فارو والظروف دا حالاي والملابسات دا أبوون دا سنك تشوئيا دا نصي لوكتن دا يكي سبكا التي أدت إلى نزول تلك الآيات وانا دا سنك زن سببين سوكر آيوي نابتا أنفنشين توشيو أنن سبب النزول زامو غكالا كالاني دا تشكينسو أكوي الأسئلة تنبايد دا أكي منزا الله صلى الله عليه وسلم سيبادا أمسا نابتا أنفنشين كاغني wayas'alunaka anir ruh kaga sai ayi maka riwaya suwaye suka yi tambaya mu gani ko wayas'alunaka anil mahid ina fata an fahimta to kaga wannan duka tambayoyi ne da akai ma manzo sallallahu alaihi wa sallam sai nasi ya sabka ya bada amsa muna gani wa ko yawwa dan haka yana da kyau mu fahimci wannan sannan ya za a yi a samu sanin sababun nuzul malamai suke cewa la yumkinu ma'rifatu sababin nuzuli an tariqi ijtihad bai yuwa a fahimci sababin nuzul ta hanyar ijtihadi wa innama an tariqin naqli war riwaya sai ta hanyar naqal ciratuwa war riwaya da riwaya amman asarut tanzila wanda sun karayu da sabka alqur'ani wa shahadul wahya sun ka halarci suna raye a lokacin da wahayi yake sabka wa humus sahaba ridwanullahi alaihim Allah ya yarda gare su ajma'i na gaba daya wala yajuzu li ahadin bai halitta ga wani mutum mahama kanat mawahibul aqliyya bi yadda anka bashi wato mauhiba ta hankali an ya kula fi asbabin nuzuli min ghairi riwayati an as-sahaba ya hadu wani abu duk yadda ka kai da hankali ba yadda za a yi kayo ka kawo sababin nuzuli in dai ba ta fuskar riwaya ba tunda hankali bai bada shi bai yiwa ka dauko wata aya ka zauna don kai kana da ilimi kawai ka ci to ka koshi kai shiru ka tsaya da iliminka da wayonka ka gano sababin nuzul ka kirkiro shi in kai haka nan wato ƙarya ta zaka kirkiro shi tunda baka da wani dalili muna ganewa ko to da haka yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan to abu na gaba shine fawaid na ma'rifatu asbabin nuzul wa dawruha fi at-tafsir shin su asbabun nuzul suna da fa'ida ko ba su da kaga dan qur'ani yuna shi da bai da riwaya ba bai ma yarda akwai asbabun nuzul ko bai da fa'idodin su ba amma lima'rifati asbabin nuzul fawaidun jammatun akwai fa'idodi masu yaba a hon muha ga su mafi muhimmanci daga cikin su mana wadanda za a kawo an gane ko ma'rifatu hikmatullahi fi at-tashri' zaka san hikima Allah a cikin wasu hukumce da shar'anta tunda zaka iske sanan ne zaka gane abu kaza ne ya faru da kaza da kaza da kaza sannan an ka samkar da kaza kaga zai ƙara baka fahimta akwai tafsiru hifzil wahyi wa tasili fahimi zai sauƙaƙe har da ce alqur'ani da kuma sauƙaƙe fahimtar sa domin in ka san ayan nan ta sabka kan wani da wani da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza domin sanin sunayen mutanen ba zai ƙara maka fahimtar mi abin idh bidhalika yartabitu as-sabab bil musabbib kenan abu zai hadu sababi zai hadu bil musabbab da abin da ya sabbaba shi ko al musabbib wal ahkam bil hawadith hukumci ya hadu da abin da ya faru wal hawadith bil ashkhas su ko abin da ya faru zai hadu da al ashkhas mutane wal azmina da zamani wal amkina da kuma wurare kaga duk wannan zai ƙara taimaka maka raf'ul iskal an zawahiri ba'd al ayat sababun nuzul cikin fa'idodi daga cikin fa'idodi wannan ta uku kenan zai dauke maka iskali rikitarwa daga zahirin wadansu ayoyi التي تبدو بدون معرفة أسبابها مشكلة وأن بدأ يفهم تصبا a lokacin in ba da asbabun nuzul ba misali kamar ayat la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin min al'adab kaga ka sa tsammanin wadanda suke farin ciki game da abinda da abinda ban anka ba su na ilimi wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son ayabe su game abinda ba su aikata ba an ka ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'adab kaka sa tsammanin za su tsere ma azaba kaga wannan aya tana da rikitarwa tunda kowa shi na son ayabe shi a duniya ko da baka yi aiki ba wani lokacin indai an ka yabe ka da aikin indai na alkhairi na baka ci a banye ba to kinan ko in haka nan kinan kowa wuta zai shiga imam al-bukhari yayi riwaya da imam at-tirmidhi marwan ya ce ma bawwabihi in an ce bawwab shine mai tsaron kofarsa ya rafi' idhhab ya rafi' sunan bawwabkin shi rafi' ka tai zuwa ga rafi' ila ibn abbas ka tai zuwa ga abbas ka ce mishi to in duk wani daga cikin mu kowa zai yi farin ciki game da abin da bai taba aikatawa ba to kinan kowa sai shiga wata jahannama in dai an kai baka ji dadi duk dukkan mu muna son yabo to ibn abbas yake cewa wagga aya bata da alaka da ku malakum wali hadihi mi ya hada ku da wannan ayar ma'ana ta fuskar ku dauke cewa ta hada kanku indama da annabi sallallahu alaihi wasallam yahudan fasalhum an shay'in fakatamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kire yahudawa sai suka boye wani abu fakatamuhu iyyahu wa akhbaruhu bighairihi suka bashi labarin wani abu fa arawhu an qad istahmadu ilayhi kenan sai suka nuna mai cewa sun cancanci ya bayyane su innama akhbaruhu anhu fi ma sa'alahum kenan sai suka nuna mai sun bashi labarin abin da ya tambaye su wa farihu bima ataw min kitmanihi sun kai farin ciki game da abin da sun kai aikata na boyewa sai wannan ayatu sauka kansu kaga in babu sabbin nuzul ya zaka fahimci wannan aya akwai wuya misali na biyu wajja inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junah alayhi an yatawafa bihima kaga wannan aya mutum zai iya fahimta cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wajibi na ba kuma an ce faman hajja al baita aw i'tamara fala junah alayhi ba laifi ya dawo fi kina in kabbaro shi ma ba kai sa'ayi da safa da marwa ba shikenan babu wani abu kaga dan qur'ani shi ne ya fice da wannan aya amma in muka duba hadisi da dokin sahih al-bukhari da muslim da sauran littafan sunan na urwa yake cewa na tambayi aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallama wa ana yawma idin hadithu sin wannan lokacin ina da hadithu sin ma'ana ina matashi na hadith kamar sabu as-sin kuma shekaru kenan ina sabin shekaru ba hadithu sin bana ana nufin ina da sabin haƙura madalla kasa ana son mutum ya fahimci in babu wasali ba mutum kanna hazini a to mallam bello sinnu na ake nishin hakura aka ruhi ko kuri ka gani ko shekara yace ara'aiti qawla Allah tabaaraka wa ta'ala shin kiga maganar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah yace inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junah alayhi an yatawafa bihima fama ara ala ahadin shay'an Allah yatawafa bihima yace ban ga wani abba in mutum bai tawafi ba kenan in mutum bai tawafi ba wata matsala فقالت عائشه سي عائشه تتي اا با هكا اكي نفي با كينن انما نزلت هذه الايه في الانصار كينن ونا ايه تاسب كدي غا انصار قالوا يحلون لمناتا سون كسانتي سونا يحلون ينكاسو دغا مريا احل شي ني دغا مريا كينن سونا ينكاسو دغا مريا غا مناتا وكانت مناتا ايتكو مناتا ونن غومكيت كو غومكين حذو قديدين ينا ديبن قديد قديد سونا ون وري ني ينا دبرا دشي kenan wa kanu yataharrajuna an yatufu baina safa wal marwa suna yataharrajuna suna jin kamar akwai nauyi suna jin kunci na cewa su yi dawafi a musulunci kusa ga wurin da sun kasance suna yin shirka sai Allah ya ce musu a'a faman hajja al baita aw i'tamara fala junah alayhi an yatawafa bihima wannan kuncin su bar shi can wancan lokacin jahiliya ta wuce yanzu lokacin musulunci ya ce kuma in babu asbabun nuzul ana ganewa ba a ganewa to kamar yanzu kuma inda Allah ya ce walaysa albirru bi anta atul buyuta min zuhuriha walakin albirru man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha kaga ni wanga aya ta zo walaysa albirru bi anta atul buyuta min zuhuriha bai daga cikin aikin da aka zo ma gida ta baya sai ka ce to me yayi wannan abu a zo ma gida ta baya amma in ka diba cikin sahih al-bukhari riwayar da anka kawo shine cewa wannan aya kamar yadda malam yace qad yabdu ghariban ma'ana ayat zaka iske kamar akwai rikitarwa gare ta kamar zaga wani bakon abu ne lakinn al-aya nazalat ilajan li'adati min adati al-jahiliya aya ta saukaranta maganin wata al'ada daga cikin al'adodin jahiliya tunda sun kasance ne wani lokaci kanu idza ahramu fil jahiliya atawul bayta min dhahrihi in sun kai harama sai su zo sai su hita gida ta bayar da baya sai an kace a wannan ba shi to kage in baka san dalili ba kage asbabun nuzul wani yace kai shi wannan duk bai yaddala su ba ibaratul ruwat wa tawafutuha fi dilalati ala al-asbab ala al-sababiyya riwayoyi in an ce abu sababun nuzul na akwai yadda ake riwayoyin shi kuma akwai daraja da ake ganewa wanga sababun nuzul kuma sababun nuzul bane an yusarriha ar-rawi bi lafzi as-sabab rawi mai riwaya ce dalilin sabkar wannan ayar kaza ne wannan ita ce daraja ta farko an yi atiyar rawi bil fa'id dakhilati ala madati nuzul al-aya kenan rawi yazo da fa'un wanda take wacce ke shiga akan mada ta nuzul al-aya kamar an ce mada kamar shi sababin nuzul al-aya nassin aqiba sardil qissa bayan ya kawo qissa sard kenan ya jiro ta aw dhikru al-haditha ko ya fadi wannan fa yaqulu masalan hasala kaza wa kaza fa nazalat al-aya kaga wannan fa nazalat yana nuna kenan shi addalilin sabkarta wannan daraja ta biyu kenan bai fada karara ba abu na uku an yadhkura rawi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an shay'in fa uhi ilayhi bi qur'an rawi yace a an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an saukar da qur'ani kaga wannan yana nuna cewa sababun nuzul ne ban sani ko muna fahimta ba darajati ne naka san sababun riwaya daraja ta hudu Allah yusarriha bi dhikri sabab wala yati bil fa'i kidan bai ce ba wannan ayat ta sabka saboda kaza kuma bi fadi fa'un ba wala yadhkuru anna al jawab mubniyyu ala al su'al bai cewa kuma a an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ayat ta sabka lakin yaqulu nazalat hadhihi al aya fi kaza wannan aya ta sabka cikin kaza to wannan daraja ce ta hudu dan tana yiwa shi na nufin ta sabka saboda wannan abin koko yana nufin a wannan ayar wannan hukuncin yana shiga karkashin wannan aya ba dole bane saboda shi ta sauka to waɗannan su ne matakai guda hudu na sanin wato riwaya ta sababun nuzul duk da yake kafin mu ci gaba akwai wani bayani mai muhimmanci da ya kamata in danyi shine cewa shi ma hadisi yana da ilimi na wannan da ake kira asbabu wurudul hadith wanda Imam Suyuti ya littafi akan asbab wurudul hadith kuma malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan kenan shi Qur'ani yana da asbabun nuzul shi kuma da asbab wurud al-hadith idan muka zo khamisan baina umumil lafzi wa khususis sabab an gane ko akwai wani abu da ake kira umumul lafzi da khususus sabab umumul lafzi lafzi hukuncin sa ya shafi kowa sababin kuma sabkar ayar ya shafi wadansu mutane kenan idza nazalat al-aya ala sababin idan aya ta sabka akan wani sababi dan wani sababi au jawabin ko jawabi li su'alin ga wata tambaya da an kai falahu halatani yana da hali biyu an yakuna aljawabu ghayra mustaqillun bi nafsihi kenan jawab amsa ta zamanto ba take banto ita kadai ba an yakuna mustaqillan koko amsa ta zamanto ita kadai ina fata an fahimta in ya zamanto an yakuna aljawabu ghayru mustaqillan bi nafsihi ma'ana in ya zamanto amsar ba ta keɓanta bane ga wanda shi kadai yayi tambayar to kenan ta shafi kowa amma in ya zamanto abin ya shafi mutumin da yayi tambayar ne kawai to shikenan fal awwalu na farko kenan an yakuna aljawabu ghayru mustaqillun bi nafsihi la budda an yakuna tabi'an lis-su'ali fi umumihi wa khususihi to zai zamanto ya bi tambaya fi umumihi a cikin umumin sa wa khususihi da khususin sa ina fata an fahimce ni yanzu misali in an kai tambaya an kace wannan abin ya shafi mutane to mutanen nan in su kadai ne hukuncin ya sabka kansu an kace su kadai ne to su kadai ya shafa amma an kace a wani yayi kaza sai an kace hukuncin wannan abin kaza ne to kenan ba shi kadai ya shafa ba an gane ku to malam ma yake cewa a samu tambaya khassa kuma awil hadith al-khassa allati nazala al-qur'anu fiha khassun fi ibaratiha ai sai kuma ta kebance wannan mutum yace shi bai ma san wannan misalin ba balan taraka cikin Qur'ani akwai mutun yayi tambaya an ce kai kadai ta shafa babu shi sannan an yakuna su'alu mustaqillan ya zaman to tambaya ce mustaqilliya ta ke bantu ta zaman to mai zaman kanta kenan domin an ce tambaya ta ke banta bata ke banta da kanta ba ma'ana kenan ta rayuwa tambaya ce wanda wani mutum ne ya zo ya gabatar da ita shi kuma wanga hali wanda ta zaman to ta ke banta an yakuna aljawabu musawiyan lis-su'ali ya zaman to amsa daidai da wanda ya tambaya ne an gane ko mutumin da ya tambaya kanka za sai an kace to kai kanka ne an yakuna aljawabu akhassu min as-su'ali ya zaman to amsa ta hike bantuwa daga tambayar da an kai malai yace wannan mas'ala iftiradiyya ce kawai kaddara ta ne an kai cikin ilimi amma babu ta kwata kwata an yakuna aljawabu a'ammu min as-su'ali a'a amsa ta zaman to ta fi gamewa daga tambayar da aka yi muna ganewa ko amsa ta wuce yawa ma'ana ta an tambayi abu guda an bada amsa kan abu biyu ko uku to kina kaga ta wuce ko ko an tambayi abu sai an ka bada amsar rabi ba a bada amsar rabi ba wancan shine akhasu duka waɗanda su malamai suna kawo su ne kawai min bab ilimi abi koda wata hali ya zo wata rana ya za a mu'amala da shi amma galibi zaka iso daga abubuwa sun yi karanci muna ganiya ko duk inda ta kai ta kawo qur'ani an sabkar da shi ne don maganin matsalolin al'umma dan haka duk sababin nuzuli in dai ba manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya ke bantu ga wani ba to shikenan ya safi al'umma gaba daya muna ganiya ko yawwa to waɗannan malamai sun yi magana akan su akan wannan to sai malamai suke cewa kuma fa'ida ta akwai nukta guda uku da ya kawo karkashin wannan cewa ya an ka ce an yi kunar jawabu a ammu min as-su'al an kawo maganganu na malamai wasahihu mazhabul jamhur li adillal atiya ya kawo mazhabul jamhur cewa kenan hukuncin ya shafi kowa da kowa an gane ko da an ka ce anna al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab ya kawo dalili daya biyu uku daga cikin su mun kawo cewa shi qur'ani ba ya sauka ne don mutum guda ba wannan kadai ya isa wa amma fa'idatu wurudil aya ala sababin duna nuzuliha ibtida'an wani zai iya tambayar me yasa aya bata sabka ba ibtida'an sai da wani abu ya faru an gane ko to fali umurin zakarha al-ulama'u saboda wasu dalilai da al'amura da malamai suka ambata taratan inda al-hadith an nuzulil aya munajjaman an nuzulil qur'ani munajjaman yana daga ciki kamar da Allah ya ce zai saukar da alqur'ani munajjaman in an ce annajimu shine tauraro ko kuma annajimu sashen abu albay'u bin nujum zan sai san maka abu ba da taurari ba a'a ka bani kuɗi daga lokaci zuwa lokaci shine ake kira albay'u bil aqsat intabih don annajimu lokaci yana rufin sashi to dan haka me yasa wani da ya tambaya me yasa qur'ani bai sabka ba sai da wani sababin nuzuli yanzu a Allah ya yi bayanin ba wannan mas'ala don ta fita inda Allah ya ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida sai mi kadhalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila ai Allah ne ya ce bai saukar da shi gaba ɗaya ba kuma Allah ya bari sai wani abu ya faru ba wai bai san abin zai faru ba ya sani amma hikima a bari sai lokacin yayi sannan a sai a yi abin kaga ya tsaya maka muna gane ko to kiran wannan kawai dan qur'ani ya ce to wai sababin nuzulu ka Allah bai saukar da abu sai da an kai kaza a Allah ne ya ce bai saukar da shi gaba ɗaya ba kai dan qur'ani yuna an gane ko to abu na shidda karkashin sababin nuzul duk muna magana ne kan riwaya ta sahabbai ba tunda sababin nuzul sahabbai na ki ruwaito shi fi hukmi ta'addud al-asbab al-nazil wahid aw al-aks akwai hanyar da ake bi a gane ta'addud al-asbab sababba su haɗu linazilin wahidin amma ga abin da abu guda abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru sai aya wannan ta kullu ta bayanin wannan hukunci awil aks koko a'a abu guda ya faru ayoyi da dama su sabka su yi bayanin wannan ba sani ko mun fahimta ba to ismi na farko an yi atiya sababu nuzulin wahid li ayatin sababun nuzuli ya zamanto guda ne amma li ayatin ga aya au majmu'atin min al-ayat ko ayoyi masu yawa sai zamanto wa hadha huwa al-ghalib wala ishkal fi babu ishkali gare shi domin dan saboda ayoyi da dama sun sabka saboda abu guda ai ba abin mamaki bane na biyu al-qismu thani an ta'ti asbabu nuzulin muta'addida asbabu nuzulin su zo da yawa li nazilin wahidin ga abu daya an gadi ko yawa fa huna yuslaku hadhihi riwayat ahadu tarjihi aw at-tawfiqi yanzu ya anka samu abu guda ya faru ayoyi da dama sun sabka sun yi bayani shi ai wannan babu matsala tunda ayoyin suna emi suna iya waita koko a samu sababun nuzul ya bayyana aya goma da sun kasabka ga dalilin saukarsu babu matsala to amma a samu wata aya sai a samu sababin nuzul ya yi yawa a samu sababin nuzul 1 2 3 4 5 6 7 8 ya za a yi da su to na farko sai a yi at-tarjih ko at-tawfiq ina fata an fahimce ni nan ba za mu tsawaita bayani ba at-tawfiq sai mu yi kokari mu ga ya za mu yi mu hada waɗannan riwayoyin in yana yiwuwa ittifaq shi malam ma at-tarjih ya fara kawuwa amma dai al-jam'u ya kamata a fara dubawa to ya ake yin jam'in zan takaita magana saboda ya tsawaita bayani kwarai akan wannan yadda ake yin tawfiqi sai a duba na farko sai an diba shin sun inganta ko basu inganta ba tunda riwaya ce idan dukkan su su inganta ba to kaga babu muwazancin jam'u babu wajen tarjihi duk sai a ajiye su adalla sai a duba a gani in biyu ne misali ko fiye da biyu adiba wadan sai an ka samu guda ya inganta guda bai inganta ba nan kaga nan mi sai a watsar da wancan din ba a bukatan ba a yi wani jam'u ko tarjihi ko kuma an yi tarjihi saboda wanga ya inganta wanga bai inganta muna ganewa kenan in maganin su sun ci karo da juna amma an samu guda ma bai inganta ba kaga ba zancan wani abin nan aljam'u to yayin ka zo an ka samu waɗansu sun inganta waɗansu ba su inganta ba misali to abu na farko da za a yi a tace waɗanda ba su inganta ba a maida su jihi sai a ɗauko waɗanda sun ka inganta sai a duba waɗanda sun ka inganta nan shin sun ci karo da juna ko ba su ci karo da juna ba in duk ma'ana guda suka ba su wa magana ta rage ta kai to kuma idan sun ci karo da juna to nan kuma sai a yi to nan na dole in duk sun inganta za a yi mi za a yi rinjaye da wasu akan wasu shi ma in duk sun inganta ba dole bane sai an rinjaye da wasu akan wasu yana yiwa wani ya ce wannan ayar ta sabka kan wani wani ya ce ta sabka kan wani wani ya ce ta sabka kan wani to kaga wannan kamar sun ci karo da juna amma idan an ka duba sai a ce a'a shi sahabi wanda ayar ta sabka kan shi wani na amma wani sahabin irin wanda matsala ta zo sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta mai wannan aya sai an ka tsammanin shi wannan sahabin da ke wadewa sai tsammanin a wannan lokacin ta sabka ko ko a'a ya san da ba kan wani ta sabka kan wani ta sabka amma yana nufin wannan ayar hukuncin ta yana bayani kan hukuncin mas'alar wani kenan shi suka kira akwai an-nuzulul mubashir akwai an-nuzul ghayr kenan sabbun nuzulul mubashir akwai sabbun nuzul ghayr mubashir akwai wanda kanshi ayat ta sabka akwai wanda bayan shi irin wannan matsalar ta sake abkuwa sai an kace tashi ce kenan ko sahabin yayi kuskure sai tsammanin gare shi ne ta sabka shi a zaton shi ko kuma a'a ya san da dama kan wani ta sabka amma yace sabbun nuzuli haka za yana nufin hukuncin ta yana shafar hukuncin shi muna ganewa jama'a saboda irin waɗannan abubuwan yana da kyau mu san su to mas'ala wanda kafin ta ƙarshe ina ganin ita ce za mu zo kanta kan alaƙa tsakanin wato asbab an-nuzul mas'ala biyu ne suke mana saura a cikin wannan babi in ban manta ba ce ku haɗa in mun zo ƙarshe a tunatar da ni mu yi bayani kan littafai masu muhimmanci cikin wannan fanni musamman a wannan zamani da aka rubuta wanda za su taimaka ma ka san littafan da suka yi bayani na magabata kuma ka hada da na zamani kuma ka san ka'idodin da ake bi in nan mace ban yi wannan bayani ba bayani ne mai muhimmanci sai a tunatar da ni alqismus as-salis to yanzu mun yi bayanin kenan alqismul السادس كنن تكين السادس مسألة تشدد يكاو أن يتعدد النازل مع اتحاد السبب كوبا هكبا ينادى أنواع سننكما أن يتعدد النوع الخامس بيان تفسير المفردات nan ya shigar da waɗansu abubuwa ne cikin waɗansu tunda fi hukmu ta'addudus asbabi nazil wahid aw al-aks hukuncin suna nan ya bayyana to amma nan ya kawo wata mas'ala ina ganin an ya ta'addada nazilu ma ittihadis sabab a samu abinda ya sauka yana da yawa amma sababin guda ne ina fata an fahimta yanzu in muka dauki aya zan ba da misali guda kawai ayam da Allah ya ce ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri ko ba ka ran bane akwai riwayoyi da an kai daga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wannan ayar ta sabka ne kan riwaya ta ibnu abbas innahu sayatikum insanun yanzuru bi'aini shaytan manzo sallallahu ya ce wani mutum zai zo wanda yake kallo da idanun shaytan an gane ko kaga wannan ta nuna ayat ta sauka ne kan wannan mutum ta sauka kan wani mutum ya halifuna billahi ma qalu sannan kuma zaka iske ayar za ta sauka kuma a nuna maka a wasu sahabbai ne da suka so kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yakin abun ga wasu kuma su nuna ta sauka ne kan kaza to tana yiwa duk ayar kowane bangare na ayar yayi magana kan wani nau'i ne daga cikin su kenan sai mun to ta'addad an-nazil ma ittihad as-sabab idan ka diba cikin littafi ma na littafi da ake cewa at-tibyan fi ulum al-Qur'an na Imam As-Sabuni yana da littafi da yayi yazo ya kakkasa asbabun nuzul akan ta'addudun nazil was-sabab in ka samu littafin wajen asbabun nuzul ya bayyana yadda yake kenan ko ya zamanto sabab guda ne aya guda ce ko ya zamanto sabab shi adda yawa ayar da ta sauka ita ce aguda ko ya zamanto ayoyin ne adda yawa ko sabukin ne aguda ina fata ana fahimta ta yawa almuhim shi tafsiri na sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tafsiruhum ala dawi ma arafuhu min adatil arab za ku ga suna fassara alqur'ani lokaci daga cikin abubuwan da suka sani na al'adodin larabawa abin da suka sunce suna aikatawa wani lokaci kuma za ku iske sababun nuzul zai zo yi bayanul mubham abin da yake yazo a boye na hudu bayanun nasikh za ku sun bayyana wannan shine nasikh wannan shine mansukh sannan bayani na biyar shine tafsiru ma'anil mufradat wani lokaci za su yi bayanin ma'anonin mufrada abinda kalma take dauka kenan sai ya zamanto abinda kamata mu gane anan shi tafsirin su yana iya daukar abubuwa daban-daban ko ya zamanto bayanin sababun nuzul ne sanadiyar saukar aya ko bayanin wata al'ada ta larabawa da ta kasance tun da su larabawan ne ko kuma ya zamanto a'a bayanin wani abu ne da ya zamanto dunkule a cikin alqur'ani ko bayanin nassi kaza ya shahi nassi kaza ko bayanin tafsirin ma'anan mufrada kalima kaza tana nufin kaza tun da su larabawa ne kuma a wannan lokaci hatta da malaman lugar suke cewa ana istishhadi da magana ta larabci karni uku ko ba karan bane waɗanda ba sun kace da bakin karni uku a daina istishhadi da abin ga to ai su sabai cikin karni na farko suke dan me ake hidda larabcin su a duku larabcin sha'iri a ƙara ustadu doktor Musa'idu Tayyar ya yake wannan sannan kuma nau'i na shidda bayanu ma yattasilu bil ghaibiyat zaka isa su bayanin wadansu abubuwa su sabai wanda yake da alaka da gaibi ina fata an fahimce ni to in ya zaman to bayani na yadda alaka da gaibi kenan karshe da zai koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam nau'i na bakwai tafsirin su da sun kai na ijtihadi an gane ko wanda in mun kace sun yi ijtihadi to zaka iske ijtihadin sabai ba a cewa ɗaya ne da ijtihadin mutane domin sun ga abubuwa daban-daban amma ba a cewa kuma su ba sa kuskure don mu gane da kyau ana gane ko yawwa don haka zaka iske cikin asbabun nuzur ko tafsirul ijtihadi na sahabbai akwai bayanul al-mujmal cikin asbabun nuzul zaka samu taqyidul mutlaq zaka samu takhsisul al-aam akwai al-akhd bi dilalatil ishara akwai al-akhd bil mafhum akwai ta'wilul amsal duka ana samu cikin maganganun sahabbai bayanin da zasu zo su yi tafsilin wani abu wanda yake yazo cikin al-Qur'ani duk abinda sun ka zo da shi wani lokaci zaka samu cikin maganganun su akwai tawjihul qira'at tawjihul qira'ati ala ayyati hal ban so in tsawaita kan wannan mas'ala illa abu guda nake son in fada tunda mun kai karshen tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba ba sai an shiga cikin na tabi'i na ba yanzu za a shiga cikin bangare na biyu ne insha Allah cikin at-tafsir fil lugha da kuma shi tafsiri na lugha da yadda ya karkasu muna gane ko shine akwai littattafai guda biyu masu muhimmanci na farko al-isti'ab fi bayan al-asbab mawsu'a ce ta asbabun nuzul yana da wahala ka samu na asbabun nuzul wanda ba su tashi ba mujalladi uku ne akwai littafi al-muharrar fi asbabi nuzulil qur'anil karim doktora ce da wani dalibin ilimi ya rubuta dalibin Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ne rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'a al-muslimin ya rubuta ta ne kan asbabun nuzul muna gane ko to waɗanda littafai guda biyu ko da ɗalibin ilimi su kaɗai ya samu in ba wai bincike zai yi ba kan asbabun nuzul to waɗanda sun ishe shi in dai karatu ne zai gabatar muna gane ko dalili sun tattaro asbabun nuzul masu yawa kuma shi musamman kuma daɗin shi sun bi tartibin surorin alƙur'ani da ayoyin alƙur'ani illa akwai abu guda da ya kamata mu fahimta shine cewa ita doktora kin kafin ya fara magana kan ayoyi sai da ya tattauna kan ilimin asbabun nuzul da ka'idodin da ake bi akwai wani ma ɗalibin ilimi a ƙasar Sudan ina ganin jami'ata Ummu Undurman ne shi ma magister kin shi kan asbabun nuzul ne yayi ta da ka'idodin da ake bi na mance sunan shi ala ayyati hal waɗanga guda biyu din sun fi saukin samu a yanzu cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab sai da sun ka faɗi ka'idodin da ake bi a cikin muqaddima dan dalibin ilimi yanzu matsalolin mu ba mutum bai karanta muqaddima sai ya hada malittafi ya ta kuskurantar da malittafi bai san shi kuma littafin ba dama ga ka'idodin da Allah wadanda zai mu'amala da su muna gane wa shesa littafi ko baka da in ka saye shi kada kai daka aje shi sai ka karanta abu biyu ka karanta muqaddimar littafin in dai ba dama abba ka samu ba sai ka karanta fihras abinda littafin ya kumsa can karshe babubukan shi da mawdu'atin shi to wannan kamar ka karanta littafin ne a jumlaci muna ganewa to wadannan littafin guda biyu dalibin ilimi in ya same su za su taimaka mai wajen tafsiri kaga sai bijerin surorin alqur'ani kuma ka'idodin da sun ka ambata sai ka rike su ya fi ka sai littafai daban-daban domin su tattaro ne littafai ne masu yawa in ka cika ne wadannan littafin guda a su wadannan littafin kana ai neman su dan bahasi kamar saboda in kana son ka kafa hujja sai ka ce cikin littafin wane ya kawo shi kamar yanzu babul nuqul na Imam Suyuti da asbabul nuzul na Imam al-Wahidi da kuma al-ujab fi bayan al-asbab na Ibn Hajar al-Asqalani da yake bai karasa shi ba hayyabar duniya ya fara ina ganin yammanta ko kuma ya shagaltu da shi cikin suratul baqara ya tsaya al-muhimu dai an yi mawsu'a akan wannan to da haka ilmu asbabun nuzul yana da muhimmanci da yadda ake jam'u sakankanin asbabun nuzul to kuma ya kawo maganganu kan sahabbai da kuma asbabun nuzul nasu da kuma irin wasu ma'anoni da ake samu a cikin su da yadda ake yi to kun ji wannan ka'idodi da ya kamata dalibin ilimi ya rike lokacin da zai mu'amala in ya samu riwayat sun zo daban-daban na asbabun nuzul wanda da wannan ɗan Qur'ani suka fice su ce wagga riwaya ta ce kaza wagga riwaya ta ce kaza amma ai akwai aljuhul jam'u wat tarjih ba haka ne malamai sun ka bari ba ko hadisi an kusa sai a ce akwai aljuhul jam'u wat tarjih ko ayoyi na Qur'ani kuma ana samun wannan sai a ce maka in kaga kamar wannan ta ci karo da wannan ba cin karo da juna sun kai ba ga hanyoyin da za a yi ai wato aljama amma da yake su musan wannan ilimin ba koko wani ma ya riga ya rude na don bai yi karatu ba koko wani son rai ne yake tashi ma ya kauce ma gaskiya yana ganin ta Allah kai mu tsari to ina ganin ƴan uwa ga dukkan alamunan ya kamata mu dakanta insha Allahu ta'ala cikin muqaddimar mu za a tashi insha Allahu a cikin babu rabi a cikin at-tafsir bil lugha in Allah ya so kuma ya yarda abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته